Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sarfi Lahashin Gumel ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 31 ko kuma na ce ranar ta ƙarshe ga watan wannan wata na Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su kakanin labarai.
Papa Roma Emeritus Benedict na 16 wanda ya jagoranci Majami'ar Katolika na kusan tsawon shekaru 8 kafin ya yi murabus ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19. Shugaban kasar Brazil mai barin gado Jair Bolsonaro ya sauka a Florida bayan wani jawabi mai so tsare da ya yi wa magoya bayansa. Kasa da kwanaki biyu kafin abokin hamayarsa Luis Inacio Lula da Silva ya haye kan mulki.
To Murtala kenan da kanin labarai. Cikin shirin za a ji cewa hukumar yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA.
Ofishin ta na shiyar Kano ya kama kayayyakin sanya maye masu nauyin kilogram fiye da 8,000 kuma ta cafke mutane da ake tuhuma da ta'ammali da miyagun ababen sanya maye.
Haka kuma za a ji cewa taɓarɓarewar yanayin tattalin arziki a ƙasar Ghana na ci gaba da jefa al'ummomin ƙasar cikin wani hali.
Shekarun da suka wuce mun ɗan ji sauƙin rayuwa, amma wannan shekarar tun farkon ta aka ƙarshe wallahi mun ji tsadar rayuwa sosai. Sai dai muna roƙon Allah ka mu na sauƙi, Allah ka mu na sauƙin rayuwa.
To amin. Sai kuma shirin a dawo lafiya na babaya ku makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya daga Murtala tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Papa Roma Emeritus Benedict na 16 wanda ya jagoranci Majami'ar Katolika na tsawon shekaru 8 kafin ya zama Papa Roma na farko da ya yi murabus a cikin karni 6 ya rasu a yau Asabar yana da shekaru 95 a duniya. Rasuwar ta Benedict ta biyo ne bayan wani kira da Papa Roma Francis ya yi na yin addu'a ga wanda ya gada a yayin da Fadar Vatican ta ba da sanarwar cewa rashin lafiyar Papa Roma ta yi tsanani sakamakon yawan shekaru. A lokacin da ya ba da sanarwar da ta girgiza duniya a shekara ta 2013 ta cewa zai yi murabus, Benedict ya ce bai da sauran wani karfin jiki da zai iya ci gaba da jagoranci a matsayin Papa Roma. Yakan jima bai fito bainar jama'a ba a lokacin da ya yi murabus. Yana mai sadaukar da shekarunsa na ƙarshe kan addu'o'i da sulhuntawa a yayin da yake zaune a wani gida da ke fadar ta Vatican. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa jaridar Corriere della ta ƙasar Italiya a shekara ta 2018, Benedict ya bayyana yadda yake fama da rashin ƙarfin jiki. Yana mai cewa yana nufatar shiga aikin hajji na cikin gida. Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19, inda ake sa ran jama'a masu biki sama da miliyan 1 za su yi tururuwa zuwa gaban tashar jiragen ruwan Sydney domin kallon wasan wuta. Sydney na ɗaya daga cikin manyan biranen duniya da ke bikin zuwan sabuwar shekara, suna kuma jan hankalin makallata talabijin a faɗin duniya a yayin da ake kirga sauran lokacin zuwan sabuwar shekara, kana kuma da wasannin wuta daban-daban. Wannan jajibirin sabuwar shekara muna cewa Sydney ta dawo kamar da, a yayin da za mu soma bukukuwa a faɗin duniya mu kuma ƙayatar da zuwan sabuwar shekara, in ji Clover Moore, magajin garin birnin na Sydney. Dokokin kulle a ƙarshen shekara ta 2020 da kuma yawan yaduwar samfurin Omicron na cutar a ƙarshen shekara ta 2021 ya haifar da saka dokokin hana zirga-zirga da bukukuwa. To sai dai kuma an ɗage dokokin hana bukukuwa a wannan shekara a Australia kamar wasu ƙasashe da dama a faɗin duniya. An kuma sake buɗe kan iyakokin ƙasar, aka kuma ɗage dokokin ba da tazara. Kotun kolin Iran ta amince da ɗaukaka ƙarar wani mai zanga-zanga da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin lalata kayan gwamnati a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati, inda ta sake mai da shari'ar sa domin sake dubawa. A cewar ma'aikatar shari'a a yau Asabar, an kama Nur Muhammad Zahid, mai shekaru 25 a ranar 4 ga watan Oktoba. Aka kuma yanke masa hukuncin kisa bayan watanni 2 bisa cajin sa da daura damarar yaki da Ubangiji saboda yayi kokarin karya wani shingen tsaro dake kan titi a Tehran da kuma bankawa wani kondon shara wuta. Ya musanta zarge-zargen da ake yi masa, yana cewa an tilasta masa karba aikata laifi wanda yasa ya shiga yajin cin abinci na tsawon makonni 2. Tuni da irin tazartar da hukuncin kisa kan mutane 2 dake da hannu a tarzomar da ta barke a cikin watan Satumba bayan mutuwar matashiya Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro wanda yan sandan tarbiyya da tabbatar da bin dokokin saka tufafi na Iran suka kama. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce hukumomin Iran na neman yanke hukuncin kisa kan wasu mutane 26 a abinda hukumar ta bayyana a matsayin cin zarafi da tsoratar da masu zanga-zanga.
To nan ba da jama'a ba Murtala zai kama nan karashin labarin duniyar. Amma kafin nan hukumar da ke yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA ta ce shigar mata musamman masu aure cikin harkokin shaye-shaye yana daga cikin manyan ƙalubale da take fuskanta wajen gudanar da ayyukanta a jihar Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke ganin ya kamata a yi wa dokar da ta kafa hukumar garin Bawul domin ta dace da sabbin miyagun ƙwayoyi na wannan zamani. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Ko da yake akwai ƙalubale da dama da hukumar ta ce tana fama da su, amma ta ce ofishinta na shiyar Kano ya kama kayayyakin sanya maye masu nauyin kilogram fiye da 8,000 kuma ta cafke mutane da ake tuhuma da ta'ammali da miyagun ababen sanya maye sama da 1,000 a cikin shekarar nan ta 2022 da ta shuɗe.
Gaskiya waɗannan kayayyaki da duk ake ta'ammali da su mafi yawansu babu wanda ake su nan Kano. Shigo da su ake hanyoyi da suke shiga da fita daga Kano guda 6 manya wanda duka na saka shingayen bincike. To duk waɗannan abubuwa da muke yi shine mu tabbatar da cewa abubuwan da suke shigowa gari ko suke shigowa cikin jihar Kano mun kame su. Kamin da muka yi mun kama manya a cikin wannan fanni, akwai waɗanda kuma daga wata jiha suke suna zaune amma suna turo kaya. Mun kama kayan daga nan kuma mun bi sawunsu har inda suke da mun je mun kama su.
Abubakar Idris Ahmad kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da fatauci da shan ababen sanya maye a Najeriya. Kazalika kwamandan ya yi ƙarin haske dangane da wani sinadarin ruwan kwalba da ake yi wa lakabi da akurkura da ya fara zama ruwan dare a watannin baya a nan Kano, inda ɗimbin mutane ke amfani da shi saboda wai an ce yana maganin cutuka da dama a jikin bil'adama, duk wanda cewa yana gusar da hankali bayan an kurkura.
A kurkura wanda muka yi kamun kwanakin baya muka ɗibi samfuri muka tura da shi ɗakin mu na bincike a headquarter ɗinmu, an tabbatar mun da cewa yana ɗauke da sinadarin da ake kira THC. Wannan sinadarin shi ne ainihin sinadarin da yake cikin tabar wiwi da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta hana amfani da tabar wiwi. Saboda haka a kurkura ya fada ƙarƙashin dangogin tabar wiwi ne. Amma ana ci gaba da bincike saboda babu mamaki da a sake samun wasu kuma sinadaran da masu kafe wannan abun ɗin ƙarfi. Saboda in ka lura duk wanda amfani da a kurkura yadda take bugar da mutum a farko ya fi ƙarfin yadda mutumin da ya sha tabar wiwi ke bugar da shi. A Ibadan ake yi, daga nan ma'aikata nan suka tafi har kamfanin da ake yin abun. Mun je mun rufe kuma shi ainihin mai kamfanin yanzu haka yana nan mun gurfanar da shi a kotu a nan a Kano.
La'akari da irin waɗannan sabbin ababen sanya maye ne masu kula da lamura ke ganin lokaci ya yi da ya kamata a yi garan Bawul ga dokar da ta kafa hukumar ta NDLEA. Mohammed Almashi wani mai bibiyar ayyukan yaƙi da shaye-shaye ne a Najeriya.
A yi doka wadda ta ƙunshi abin da aka sani da abin da ba a sani ba, da wanda ake da shi da wanda ma zai zo gaba wanda ba a san shi ba. In har a ya faɗo cewa an tabbatar su kuma yana sa mutane maye, yana rikita ƙwaƙwalwar mutane ko hankalinsu, to NDLEA a ba ta dama ta yi wata sabuwar doka ko majalisar tarayya ta amince da wannan doka don na azartar da ita domin wannan yaƙi ake da mu baki ɗaya.
Kina dai masana da ƙwararru a fannin tsaro ke hasashen cewa baya ga matasan da ke cikin birane da ƙauyuka hatta 'yan fashin daji da sauran 'yan tarzoma da ke tada fitina a sassan Najeriya na amfani da irin waɗannan ababen sanya maye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne zamu yi kashirin ga Murtala domin ya kama da karshen labaran duniyar.
Bikin jajibirin sabuwar shekara a China ya janyo dimbin cece kuce a yanar gizo, inda wasu suke da muhimmancin gaske dangane da tsauraran matakan annobar COVID-19 da kasar ta kasance a ciki na tsawon kusan shekaru uku, da kuma tasirin dage su a wannan watan. Sauyin da aka yi nan take na rayuwa da cutar ya haifar da karuwar yaduwar ta a fadin kasar, tare kuma da kara dukusar da sha'anin tattalin arziki da damuwar kasa da kasa, inda Burtaniya da Faransa suka kasance kasashe na baya-bayan nan da suka kakaba dokokin takaita zirga-zirga daga China shekaru uku a cikin annobar. A wannan watan China ta dauki matakin daidaicewa da sauran sassan duniya na sake bude al'amura domin ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID, bayan barkewar zanga-zangar kin amincewa da tsauraran matakan kulle na COVID da shugaba Xi Jinping ya fito da su. Zanga-zangar ta kasance yunkurin nuna rashin amincewar jama'a mafi karfi a zamanin shi da ya kwashe tsawon shekaru goma yana mulki. Wannan kuma ya zo daidai da karuwar alkaluman tattalin arzikin China na dala triliyan 17 a yau Asabar. Jama'a birnin Wuhan na tsakiyar China, inda annobar ta samu asali, sun bayyana fatar cewa wannan sabuwar shekara za ta kawo ci gaba. Shugaban kasar Brazil mai barin gado Jair Bolsonaro ya sauka a Florida a jiya Juma'a, bayan wani jawabi mai so sarai da ya yi wa magoya bayansa kasa da kwanaki biyu kafin abokin hamayarsa Luiz Inácio Lula da Silva ya haye kan karagar mulki. Wani jirgin saman gwamnatin Brazil ya sauka a birnin Orlando na jihar Florida a jiya Juma'a, kamar yadda shafin tantance jiragen sama na yanar gizo ya nuna. Duk da yake a hukumance ba a tantance wurin da Bolsonaro zai sauka ba, amma jami'an tsaron satini suka isa Florida. Ficewar Bolsonaro daga Brazil ta biyo ne bayan ya yi tunana ta cewa ba zai mika kundin shugaban kasa ga Lula ba a bikin rantsar da shugaban kasar da za a gudanar a gobe Lahadi, wanda ya sabawa al'adar kasar Brazil. Haka kuma yana iya fuskantar barazanar gurfanar da shi a gaban shari'a idan ya ci gaba da zama a Brazil bayan karewar rigar kariyarsa idan Lula ya karbi ragamar mulki. Mataimakin shugaban kasa Hamilton Mourão shine a yanzu yake zama mukaddashin shugaban kasa bayan Bolsonaro ya bar kasar, a cewar ofishinsa. To amma kuma Mourão ba zai hannunta ragamar mulki ga Lula ba, kamar yadda wani jami'i ya bayyana. Yana mai bayyana shakku akan wanda zai gudanar da bikin na mika mulki.
Murtala Faruk sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar matsaloli masu alaka da kuma bayan tattalin arziki bisa dalilai na yaki da annoba da dai sauransu, kasar Ghana ma ba barta a baya ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hamza Adams ya hado mana.
Ghana na daga cikin kasashen nahiyar Afirka da suke fama da matsalan tsadar rayuwa a bana, abinda masharhanta suka ce kasar ba ta taba fuskanta ba tun shekaru 40 da suka gabata. Malam Isa Abdalla makaniki ya ce ko shakka babu wannan matsala na tsadar rayuwa ya shafe su sosai.
Gaskiya wuri ya karfi, ya karfi fa sosai, da yanzu wanda ke kawo mana bata ya kawo ka charge tushi ne ma sai na son ya baka wani shi ka kuma ni dole in ba ka shi ba in yaje da shi wani wuri ka kuma customer sun ka duka sun gudu dole kai maka ji tausayin shi ka gane ko in ka shi kuma ka kai gida don ka cire wani ka je mu shago ka da kuma ka kai gida don in ka samu duka ba duka za ka kwashi ka kai gida ba dole ka cire wani ka aje don so gobe shagon zai bata a jara wani wuri.
Shi kuwa Muntari Muhammad tsohon dan zigiza a arewacin tarayyar Najeriya da ya kama sana'ar a daidaita sahu a Ghana, shi kuma ya ce matsalar tsadar rayuwar ta bana ta yi tsanani.
Shekarun da suka wuce mun dan ji saukin rayuwa, amma wannan shekarar tun farkon ta aka karshe wallahi mun ji tsadar rayuwa sosai, sai dai muna roƙon Allah ka muna sauki, Allah ka muna saukin rayuwa. Don petrol yanzu baka san petrol sai in kana rike da wurin 1 million ka sai petrol galan guda, ga engine oil, ga me yake da suna brake fluid kun ga duka ka sai, ga kayan spare parts komai yayi tsada, saboda shi ya bar rayuwar yayi kunci, bamu ya mu kara, bamu ya mu rage.
Ko me ya haifar da wannan matsala?
Muna da
wani underlying problem, muna da problem da yake na cikin gida da yake shi muna nan ne rai annu Allah, muna dai bukatan wani abu ne ka danya trigger to be exposed. Shi ne abinda Russia Ukraine ya expose, because already COVID ya zo, COVID ya da bayan COVID mun fara ganin kamar wani alamu kamar ana shiga cikin kuji, amma it was manageable. The Russia Ukraine ya zo saboda mun zama heavily import dependent, ya bari mu samu munan sakamako da wannan yaki ya samu kam yana da sanani sosai. Dan ka duba yau da aka da muke magana, dollar da cedi ya hau sama sosai, from cedi 6 da wani yankai ya zo ya hau, ka duba watan September ya kai cedi 15, which is more than 100% or no 200% increase. Saboda haka ya bari kaya yayi tsada sosai.
Sai dai yayin da ake tunkarar shekarar 2023, ko akwai wani abin da ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin shawo kan wannan matsala?
Mu da kanmu a taimaka ma kamfanoni cikin kasa su yi kire-kire, musamman even abincin da damu ci. In ka duba muna san abinci da yawa kasashen Turai, naman kaza kawai da muke sai kasashen Turai, from kasar Amurka, Brazil, Holland, kawai kimanin kuɗin wurin dollar America million kenan, $500 million, $500 million annually. Wanga wani abu ne da yake mu da kan mun yabo shi cikin sauki, don saboda mu save wannan kuɗi ya taimaka mana. Baya ga haka, muka duba shinkafin da muke sai kasashen waje, Ghana ana son shinkafa sosai, muna ba ta dollar sosai wurin billion daya. In ka duba wanga biyu ga kawai 1.5 billion. To yanzu taimakon da muke nema a IMF duka 3 billion. Ya za ka je kana ba ta 1.5 billion ka wayi gari gari kana neman taimako? Don shi muna bukatar local solution. Inda mun samu kanmu, mu samu independence, mu self-sufficient in food production, ya kamata gwamnati ya yi abin da ya kamata ya taimaka ma kamfanonin cikin gida.
Fatan al'umman kasar shi ne da Allah ya iso da manzon sauki abadi.
Allah da muka shiga samun shigara, mu dukan mu ba ni kadai ba, mu dukan mu ba mu son, ba mu son mu fanci mu abin ne ya zo mana shekaran ga ya mun samu, muna so samun shekara ne kun Allah, ko me ya zama mana je da onima, mu dukan mu ta samu
tun nan zuwa sabon shekaran da zamu shiga. Allah ya kawo mana sauki, Ubangiji ya kawo mana sauyi, ya kawo mana sun ce dala, to Allah ya kawo mana saukin dala, dala ya zo kasa, kudin mu na gane shi kuma ya haure sama, mu dan samu saukin rayuwa cikin rayuwa a cikin al'amarin.
Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
To Allah kyauta a gaida Hamza Adams. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, kuma kamar kowane lokaci za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu anan Washington DC agunmu na cewa karfe 10:18 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yafu Makirin ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya yake ban kwana da wannan shekara ta 2022 wadda ke karewa a yau Asabar. Akan haka ne kuma wannan shiri ke tunasar da masu saurare irin abubuwa da zamu duba a cikin sabuwar shekara mai kamawa, kamar alƙaluma masu daga hankali na yawan hatsarin ababen hawa a kasashen mu, tare da ƙara ƙaimi wurin jan hankalin mahukunta akan yadda za su sanya ido kan ayyukan soja ceto rayukan matafiya daga direbobi da ba su da cancantar tukin mota akan hanyoyin kasashen mu. To sai dai a yanzu zamu ɗan yi waiwaye ne domin taɓo wata tattaunawa mai muhimmanci da muka yi da Malam Muhammad Kabir Abubakar na sashen wayarwa a helkwatar hukumar kiyaye hatsarin rayuka ta ƙasa a Najeriya wadda ke birnin tarayya Abuja, akan wannan batu na cancantar direbobi wanda ya mana tsokaci kamar haka.
Dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar kiyaye hatsarin rayuka ta ƙasa take ɗauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuki ta ƙasa, a kwanakin baya a hukumar ke hadara ta kasa a karkashin shirinta da ake cewa DSSP, ma'ana Driving School Standardization Program. Mun tabbatar da cewa ko kuma an karo wasu tsare-tsare bayan da tabbatar da cewa mutum sai yayi kwana 26 yana zuwa makarantar koyon tukin mota da kansa, ya mallaki certificate kafin a bashi. Sai muka yi bincike muka gane cewa wasu suna iya karban certificate din nan, duk da haka duk da waɗannan matakai waɗansu suna karban certificate din nan by proxy. Abinda ake nufi by proxy shine sukan je su yi ojoro su hada baki da masu makarantun a dai wancan ayi wannan, su suka sayar da suke yi a basu certificate din. To yanzu hukumar ke hadara ta kasa sai ta ce to dole kuma sai certificate din nan ya dauki hoton mutum. Wannan dan a tabbatar da cewa mutum ya je ya zauna ya samu ilimin da ya samu, sannan kuma idan an zo jarabawa a ƙarshen waɗannan wai ba ɗaukan certificate din da ya da baka ba kawai, a'a idan an ka gama wata kwana 26 ka za ka rubuta jaraba nan kuma dole ka rubuto ka rubuta ta da hannunka. Sannan ɗaya daga cikin matakan da aka sa su ne computer ba za ta baka access ba, ma'ana ba za ka samu daman kai amfani da computer ba sai hotonka ya fito a biometrics ɗinka, ma'ana wasu abubuwa da suka shafi bangaren hannunka da fuskarka da sauransu sun da su za ka yi assessing exam question ɗinka, ma'ana jarabawar ko takardar jarabawar ka da take kan ita allon computer wannan kafin ka abin nan. Wannan duka suna cikin matakai da hukumar ke hadara ta kasa ta faɗa a ƙasa don tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ake ba wannan lasisin tuki na ƙasa. Sannan hukumar VIO ba ita take ba da lasisin tuki ba, hukumar tara kuɗin haraji ita take ba da lasisin tuki. Kamar yadda kuka sani harkar lasin abin da ake kira ma'ana lasisin tuki abin da ake kira tripartite arrangement ne, ma'ana haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomi guda uku. Akwai hukumar tara kuɗin haraji ta jihohi, akwai ta tarayya, sannan kuma akwai ita hukumar ke hadara ta kasa wadda aikin ta shine ta buga lasisin din sannan su kuma waɗannan su za su bawa ko kuma su za su siyar ma 'yan jihar su ko kuma 'yan Najeriya baki daya.
To madalla a gaida Malam Muhammad Kabir Abubakar daga sashen wayarwa a Helicopter Road Safety a birnin Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma wakiliyar Mutamar Abari ta tattauna da wani babban jami'i akan matsalolin zirga-zirga zuwa kasashe makwabta a wani rahoto na musamman da ta shirya muna, wanda jami'in ke cewa
kowa ya aiki da doka, sannan shi na doka kuma ya gyara kowa aiki shi. To dan ina muka ce mu tara wayannan mutane da su zo mu yi hira, mu bayyana ma juna cikin sulhu, mu bayyana musu wani abin yake, kuma kowa ya yi wada abin ya dace. Akwai matsala saboda matsalan da akwai ai shi na ai da wuya na yanzu kai jirganiya. Yau in ka tashi ka kama hanya ka ce kai Burkina sai a ce haka kaza. Alarka in akwai takardunka kaman kowane dan kasa ya kamata ya zamana yana da kardan tekin nashi. Kuma akwai karne na sai da yawo in baka da kardan tite. Karne na sai da yawo kowane kuma sai za kana samun shi. Kuma da kardan tekin ka na vaccination. In akwai shugare ka sai ka tafi a hankali kwance ka je ka dawo. Ba tilas na ba sai ka ba da wani abu ga frontier.
Su ma dai mata ba a bar su a baya ba, kamar yadda Hajiya Amina Dauda, shugabar kungiyoyin mata a nan jihar Jamagaran, ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta, inda kuma ta kara da kokawa kamar haka.
Sunana Madam Dauda Hajiya Amin, shugaban shugabannin mata na rejiyon kin zandar gaba ɗaya. To a wannan zaman taro dai an waye mana kai bisa kan mahimmancin takardu na CDAO zuwa carte d'identité CDAO, passeport da passeport kala-kala da waɗansu takardu na balaguro zirganiya tsakanin ƙasashen CDAO. Kuma a gaskiya mun ji daɗi. To kamar yadda ƙudurin ya ɗauka bisa kan zirganiya tsakankanin ƙasashen CDAO, in ka huta gaskiya sai ka ga ba haka nan ba ne ba. Yanzu a taƙaice kamar daga nan in ka huta zuwa Nigeria ba a san ce, daga Niger kuma shiga Burkina nan ma ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Nan ne dai ƙasashen biyu ne wanda na huta na gani gaskiya ana takura ma talakawa ba a kula da wannan yarjejeniyar da aka dauka tsakankanin kasashen su da yawo ko suna da takardu Burkina wallahi diyoyin da kake biya ba su da misali dole sai da yawo sai ta dar mai tsatsu.
To madalla a gaida ta mara abali anan ne kuma zamu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kana mu yi sallama da masu saurare tare da muku fatan alheri na ganin sabuwar shekara. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a sabuwar shekara. An huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ki aiko mana ta email wanda zan karanto. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahi Karoga Sokoto. Suka ce a yayin da shekarar 2022 ke karewa za mu so yin amfani da wannan damar wajen kai godiyarmu ga gidan rediyon VOA. Bisa ba mu dama da yi muka bayyana duniyar mu ra'ayoyinmu a lokuta daban-daban. Babu shakka VOA muna godiya da fatan za a ci gaba da haƙuri da mu. Allah ya sa shekarar 2023 ta zama mana shekara mai cike da alheri amin summa amin. Sai kuma sakon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa ya fara da sallama ya ce ina muku barka da sabuwar shekara dukkan al'ummar duniya baki daya. Kuma muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya albarkacin wannan sabuwar shekara amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fara da sallama ya ce barkanmu da arzikin ganin ranar Asabar wacce ta zamo rana ta ƙarshe cikin wannan shekara ta 2022 wacce abubuwa da dama suka faru a cikinta na daɗi da kuma na akasinsa. Bayan ta yi al'umma ban kwana da ita wannan shekarar muna addu'ar Allah ya sanya shekara ta 2023 da za mu tsunduma nan da 'yan awanni da yardar Allah. Muna addu'a Allah ka sada mu da dukkan alheran da suke cikinta. Akasin haka kuwa Allah ka kare mu da karewarka. Sako daga Sunusu Madatai da Magaran da Isu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. To yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Hafiz a takaice Paparoma Emeritus Benedict na 16 wanda ya jagoranci majami'ar Katolika na kusan tsawon shekaru 8 kafin ya zama Paparoma na farko da ya murabuza cikin karni 6 ya rasu a yau Asabar yana da shekaru 95 a duniya. Rasuwar ta Benedict ta biyo ne bayan wani kira da Paparoma Francis ya yi na a yi addu'a ga wanda ya gada a yayin da Fadar Vatican ta ba da sanarwar cewa rashin lafiyar Paparomar ta yi tsanani sakamakon yawan shekaru. Kasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19 inda ake sa ran jama'a masu biki sama da miliyan 1 za su yi tururuwa zuwa gaban tashar jiragen ruwan Sydney domin kallon wasan wuta. Sydney na daya daga cikin manyan biranen duniya da ke bikin zuwan sabuwar shekara suna kuma jan hankalin makallata talabijin a fadin duniya a yayin da ake kirga sauran lokacin zuwan sabuwar shekara kana kuma da wasannin wuta daban-daban. Kotun kolin Iran ta amince da ɗaukaka karar wani mai zanga-zanga da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samun sa'a da laifin lalata kayan gwamnati a lokacin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati inda ta saki mai da shari'ar sa domin sake dubawa a cewar ma'aikatar shari'a a yau Asabar. An kama Nur Muhammad Zahid mai shekaru 25 a ranar 4 ga watan Oktoba aka kuma yanke masa hukuncin kisa bayan watanni 2 bisa cajin sa da ɗaura ɗamarar yaƙi da Ubangiji.
To madalla a gaishe ka masu raro da haka ne muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima kamar da misalin karfe 9:30 a ugun Najeriya Niger kamar da tadi za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu amuridin Murtala Faruk Sanyinna da kuma Baba Yakubu Makiri da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniya mu ne Mr. Cedric daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.